harkar wuta tana zargi kasan cewa kafin ya dawo daga Surai, Muhammadu Buhari ya koda sako da yake nuna damuwa da kuma jajantawa al'ummar Najeriya kan tabarbarewar sha'anin lantarki da harkar man fetur. Kuma shugaban Muhammadu Buhari yau ya komo aiki a ofis, saboda haka damuwa da yake ciki dangane da waɗannan abubuwan shi ya sa ya ɗauki wannan mataki na farko don ya sadu da waɗannan shugabanni na sassa daban-daban don ya ji ina aka kwana kuma wani mataki ake ɗau. Har da wutar lantarkin nan kowa ya san yadda ta lalace, kuma an yi masa bayani dalla-dalla irin gyare-gyare da ake ta yi, dutun mai da aka fasa wanda za a ce ‘yan ta’adda suka sa gobaman mai suka farfasa, aka dakatar da shi da kuma shi sha’anin ruwa da ya kasa a tafki kamar kogi na kwara wanda yake sabo da wutar lantarki kamar shiroro da su ka inji wanda yake dama kowane lokacin rani. Irin wannan an san ana samun cigaba, ana samun ci baya akan harkar wutar lantarki. Shi kuma maganar jihar Imo dama kowa ya san dai magana ce ta wannan abubuwa da suke tasowa kwanakin nan, barna da ake ta yi a ofishoshin ‘yan sanda ana kai hari ana kashe su, da wannan hari da aka kai a gidan shi kansa shugaban ƙungiya ta Igbo Zalla ta Ohanaeze wanda yake shi Professor George Obiozo, an san shi cewa suna cikin manya-manya 'yan Najeriya da sukan auna irin maganganun da suke yi, sukan kuma nuna kyakkyawan manufa dangane da zaman lafiya da kwanciyar hankali da cigaban ƙasa. To yanzu kuma wai irinsu masu waɗanda ake gani suna da sassaucin ra'ayi akan harkar sannan su ake kai mahari fito. Shugaban Muhammadu Buhari ya Allah wadai da wannan kuma ya ba da tabbaci cewa za a ƙarfafa harkar tsaro a sashe na kudu maso gabas da suke fama da waɗannan matsaloli.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Abubakar Ali, wani ƙwararre a kan sha'anin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya, domin in ji hanyoyin da yake ganin ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya bi domin a kawo ƙarshen wannan matsalolin, ba wai magana ce ta yin taruka ko ganawa da jami'ai ko maimaitan ma'aikatan gwamnati ba kamar yadda ake zargin yana faruwa a yanzu.
Abinda shugaban ƙasa zai fita daga cikin ko kuma nuna cewa da gaskiya ake samu magani wannan matsaloli na musamman na tsaro shine a sake jaddadawa shugabannin tsaro ta kowane bangare su hada kansu, a basu lokaci kaza zuwa kaza, abinda ake a wuri kaza zuwa wuri kaza, su tabbatar cewa an yi magani wannan abubuwan. Na biyu, matsalan da ake tattare da shi a fannin tattalin arziki, idan ka duba talauci ya karu, fushin mutane ya karu, magana ne daya ce shin ni a dalili ne yau shekara 7 bayan shugaban kasa yana minista na mai ya shigo a zumman cewa bai ma yadda da wannan tallafin da ake biya ba, ya faɗa duniya sun ji cewa wannan tallafin nan ƙarya ne, tallafin nan sata ake yi, an zo an ci gaba da wannan biyan tallafin nan. Wannan refineries ba wani wanda ake gyara guda ɗayan da yau zai fitar da mai, ba gina samu ba, har yanzu an shigo ana shigar da mai, a fitar da gurbataccen mai ana shigo da tacaccen mai. Yanzu gurbataccen mai farashin shi ya tashi a duniya ya kai fiye da dala 110, amma mun komu yi murna cewa an samu wannan abu na yau bakin ciki muke yi. Menene dalilin? Na farko, wannan kudin nan da ake sayar da gurbataccen man nan, shi za a yi amfani da shi a shigo da tacaccen mai. Ana cikin wannan abin, aka shigo da gurbataccen mai fiye da lita miliyan nawa, ba wani wanda aka yi faɗa, ba wani kamfani da an yi magana, amma ba cikawa. Saboda haka babban matsala ne wannan abin nan.
Umar Faruk Musa, Amurka, Abuja, Najeriya.